sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 24 ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an sako ƴan kasuwar Bebeji Plaza na garin Gusausu 29 waɗanda aka yi garkuwa da su kwana 12 da suka shuɗe.
Rashin tsaro shi ke kawo wa har mutum shi bago jihar shi kawai bago ƙasar shi ake to wata ƙasa saboda ci gaba da ganshi shi ne mafaka har wani lokaci inda hankali kwanciyar hankali ta dawo.
Za kuma ku ji cewa a wani bangare na yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi runduna ta uku ta sojin Najeriya da ke Jos a jihar Filato ta shirya wani shirin wayar da kan matasa kan illolin da miyagun ƙwayoyi ke yi wa mutane. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman. Baya ga haka muna tafe da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kotun kolon Amurka ta soke dokar da ta bada yancin zubar da ciki a kundin tsarin mulkin kasar. Yanzu jihohi ne za su amince da bada izinin zubar da ciki ko a'a. An dai kwashe shekara 50 ana amfani da dokar a fadin kasar. Kundin tsarin mulki bai ambaci batun zubar da ciki ba. Haka kuma babu wani tanadi a kundin tsarin mulkin da ya kare haƙin zubar da ciki. Abinda mai shari'a Samuel Alito ya rubuta kenan a ra'ayinsa akan batun tare da sauran wasu alƙalai hudu masu ra'ayin mazan jiya da suka amince da soke dokar. Hukuncin na yau Juma'a na zuwa ne ƙasa da watanni biyu bayan da aka bankaɗo daftarin ra'ayin Alito game da batun, abinda ya sa masu fafutukar kare 'yancin zubar da ciki gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar. Yayin da soke dokar da babbar kotun ta yi game da hukuncin da ta yanke a shekarar 1973 akan shari'ar da aka fi sani da Roe vs Wade da kuma wata shari'ar daban da ake kira Planned Parenthood vs Casey bata haramta zubar da ciki ba, za a ga tasirin matakin a fadin kasar ba da dadewa ba. Dakarun Ukraine za su janye daga birnin Severodonetsk da aka yi wa kawanya a cewar wani shugaban sojojin yanki na Ukraine. Ya kara da cewa ba amfani a ci gaba da rike gabashin birnin da dakarun Rasha ke yawan kai masa hari tsawon watanni. Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta EU ta kada kura'a amincewa da ba Ukraine matsayin neman zama mambar kungiyar EU, abinda ya sa kasar ta kara kusantar kungiyar kawancin kasashen yammacin duniya da suka yi ta turawa Ukraine dan makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen tankarar kutsan Rasha da ta shafa watanni hudu tana yi. Wadannan amincewa da ba Ukraine matsayin a majalisar ya samu kuri'u 529 yayin da wasu su 45 suka ki amincewa, sannan kuma 'yan majalisa 14 ba su kada kuri'ar ba. Majalisar Turai ta kuma amince da ba Georgia da Moldova matsayin neman zama kungiyar ta EU. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa wannan wani lokaci ne na musamman a tarihin dangantakar Ukraine da EU. Yanzu makomar Ukraine na EU. Lokacin da manyan shugabannin kasashen kungiyar tsaron NATO za su haɗu a mako mai zuwa a kasar Spain, batun yakin Ukraine ne zai mamaye ganawar da za su yi da kuma yadda za a dakile ci gaban kutsan Rasha a nahiyar Turai. To sai dai wata alama a baya-bayan nan ta nuna cewa kawancan sojojin kasashen yammacin na kokarin maida hankali ta gabas. Taron na NATO zai kuma tankari kalubalen da kasar China ke haddasawa, watakila gaba gadi ba kamar yadda kungiyar ta tattauna batun ba a tarukan da ta yi a baya. A karan farko taron na NATO zai hada da manyan shugabannin kasashen nahiyar Asiya guda hudu, wato Japan, Korea ta Kudu, Australia da New Zealand. Dukansu ba mambobin NATO bane, amma kowannensu na da damuwa game da tasirin da China ke kara yi a yankin da karfin ikon da take nunawa. Tun daga shekarar 2020, kungiyar NATO ta kara karfafa haɗin gwiwa da kasashen hudu da take kira abokan hulɗar yankin Asia da Pacific. A yau Juma'a wani mai magana da yawun ma'aikatar sa ido kan aukuwar bala'i a Afghanistan ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa kasar ba ta da isassun kayayyakin da take bukata don jama'ar Afghanistan, bayan bala'in girgizar kasa da ya faru. Muhammad Nasim Haqqani ya faɗa wa Reuters cewa ma'aikatan lafiyar kasar ba ta da isassun magunguna, ya kuma ce suna buƙatar agajin magunguna da sauran abubuwa masu mahimmanci saboda babban bala'i ne ya faru. Girgizar kasa mai ƙarfin maki 6.1 ce ta auku a gabashi da kudu maso gabashin lardunan Afghanistan da ke kan iyaka da Pakistan da safiyar Laraba. Jami'ai sun ce bala'in ya binne iyalai baki ɗaya a ƙarƙashin baragusan gine-gine, ciki har da mata da ƙananan yara a lardunan Paktika da Coast, inda lamarin ya fi muni. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. India ta tura taimakon agaji zuwa Afghanistan don taimakawa waɗanda girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta shafa ranar Laraba da ta gabata. Ta kuma tura wata tawagar ƙwararru da za su kasance a Kabul, babban birnin Afghanistan. Ta 27 na tallafin da India ta tura ya haɗa da rumfunan tanti na iyali, abubuwan shimfiɗa don barci, barguna da tabarmi, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar. A sanarwar da ma'aikatar ta fitar, ta ce kamar ko da yaushe India tana tare da al'ummar Afghanistan, ƙasar da muke da alaka da ita shekaru aru-aru. Kuma India ta kudura aniyar ci gaba da samar da agajin gaggawa ga al'ummar Afghanistan. Ma'aikatar ta kuma ce India ta tura tawagar ƙwararru zuwa ofishin jakadancinta da ke Kabul don tabbatar da cewa agajin ya isa Afghanistan, inda India ta sha tura agaji a cikin 'yan watannin nan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da rahotonmu na farko. A Najeriya, 'yan ta'adda sun sako 'yan kasuwar Bebeji Plaza ta garin Gusau, su 29 waɗanda aka yi garkuwa da su kwana 12 da suka shuɗe hakan har kan hanyar su ta komawa gida daga Sokoto bayan da suka halarci ɗaurin auren wani abokin sana'ar su. Wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da yammacin jiya ne aka sako su waɗannan 'yan kasuwa, inda jami'an ƙungiyar tasu na jihar Zamfara suka amshe su. Shugaban ƙungiyar Kabir Garba Mukhtar ya musamu ya yi man ƙarin bayani game da wannan lamari a hirarmu da shi.
To, mun samu labarin cewa waɗannan mutane naku da ke hannunsu ‘yan bindiga na daji an samu sallamar su, haka al'amarin yake?
Lalle waɗannan ya rasu 29 da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana wannan ibtila'i, gabaɗayansu Allah ya sa sun dawo cikinmu a cikin ƙoshin lafiya.
To, yanzu ba ko ɗaya a hannunsu can dukansu sun dawo?
Lalle yaran nan babu ko ɗaya, kowa na cikin gidansu da izinin Allah, su 29 kowa ya dawo insha Allah. Ko da muka same su akwai waɗanda ba su da lafiya. Mun garzaya da su asibiti mafi kusa daga inda muke a lokacin, wanda kusan a asibitin muka kwana, sai ɗazu ɗin nan wato yau Juma'a da safe muka kamo hanya muka iso cikin Gusau, misalin wajejen ƙarfe 8 saura na safe. Dukkansu sun dawo gidajensu lafiya insha Allah.
Ko waɗanda sun taimaka muku?
Gaskiya mun samu taimako ta kowane fani. Al'umma bayan Allah sun taimaka muna fiye da yanda ake tsammani. Kuma da wannan taimakon na Allah ne muka samu, da na al'umma ka samu kaiwa ga samun nasara.
A game da wannan, ana tunanin akwai kaman sanarwar informal. Me za ka ce game da wannan al'amari?
Lalle ina da saƙo musamman ga yaranmu matasa. Don Allah, kwarciya ta baɗi ba mu kasancewa mun san yadda zamani da lokaci ya canza. Yana da kyau duk lokacin da mutum zai tafiya ya ɓoye sirrinsa, saboda duk inda al'umma suka kai mutum ɗaya biyu zuwa uku, to na uku ɗin nan ta AU akwai ɓata gari a cikinmu. Don haka ina kira ga al'umma, musamman yaranmu masu sana'ar mota communication, akwai mu da son kwalliya da son burgewa. So, mu bi yanda zamani ya zo, mu ta haƙuri duk lokacin da zamu yi tafiya mu daina sanarwa a social media. So, ina kira ga yaranmu a daina wannan, mu ci gaba da addu'ar zaman lafiya ga wannan jiha tamu da wannan ƙasa tamu har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki muna.
Ta bakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa kenan, Kabir ya musamu. Kokarin da na yi na jin tabakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ya ci tura sabili da kakakin rundunar baya gari ya tafi wani aiki. Sanjab Mulfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A wani bangare na yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi runduna ta uku ta sojin Najeriya da ke jihar Filato ta shirya wani shirin wayar da kan matasa kan illolin da miyagun kwayoyi ke yi wa mutane. A barikin sojoji da ke karkashin rundunar Ilyasu Kasimu ya aiko mana da wannan rahoton.
Wasu 'yan mata matasa kenan suke cashewa yayin wata gasar iya rawa a wajen wani taron wayar da kan matasa kan illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi wanda babban kwamandan rundunar sojin ƙasa ta uku da ke Jos arewa ta tsakiyar Najeriya ya shirya. Taron na yini ɗaya da yakan kama a ɗakin taron makarantar sakandaren sojoji ta barikin rundunar da ke garin Rukuba ƙaramar hukumar Basa ya samu alatar ɗumbin matasa da iyayensu da malaman addinai da sauran baki.
Ka san wannan matsalar ya addabe mu a Najeriya. Wannan taron da muka shirya shine na farko da aka taba yi a nan barikin. Ba taba yin irin shi ba sai yanzu. A namu tunanin muna ganin yana da amfani kuma ya kamata yaran nan a jawo su kusa. A nuna musu illar amfani da kwayoyin magani shaye-shaye waɗanda ba su da amfani. Wanda ƙarshen ta shi waɗannan abubuwan zai ɓata musu rayuwa gaba ɗaya. So tun yanzu muke so mu ɗauki mataki wanda zai taimaka musu, mu ma zai taimaka mana. Don ga cewa yara sun samu horo mai kyau tun a yanzu kuma ba su zama abin nan ɓata gari ba.
Kamar yadda ƙididdiga ya nuna, kashi 11 daga cikin 100 na matasan Najeriya ne suke ta'amali da miyagun kwayoyi irin su maganin tari, tramadol, diazepam, shisha har ma da koken, wato hodar iblis.
Ya yi sanani sosai, muna da damuwa abin da ya sa kenan mun fita muna faɗa ma mutane a cikin society, su parents, su ministries, masu aikin gwamnati. Dukkanmu ya kamata mu fita don wannan abun ya fara fin karfinmu. Ba za mu sa fi karfinmu. Dukkanmu a cikin society za mu haɗa hannu duka so that we fight this war.
Wannan matsala kamar yadda ƙididdigar ta nuna ba ƙaramar illa take yi ga kiwon lafiyar matasa a ƙasar ba.
Matasa ko suna tashi su shiga one or two things, kan drug abuse, all this stuff. Basa ji ba a describe musu drugs su shashi. Ka gani irin haka to yana jawo drug abuse gaskiya. Akwai su jiyawa.
Gaskiya guna shaye-shaye na ɗauke ta ƙauyenci. Da yanzu matasan mu na yanzu ba ma bariki ba ko ina suna ganin shaye-shaye wata duniya ce mai kyau wanda idan baka yin ta kai kadan kanka baka cika dan adam ba wanda zaka zauna a cikin su. To ni a gani na gaskiya wannan abun ƙauyenci ne kuma sannan da rashin tunani kuma sannan da karancin ilimi a wannan abun.
Yana amfana da abubuwa da dama akan shaye-shaye da cultism da abubuwan da yake faruwa especially mu students da muke zuwa makaranta. An ba mu advice akan abubuwa da dama na amfana da shi.
Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasimu.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Niger. Za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma bari mu dan shakata da wannan. Madalla yanzu kuma ga awwal garba dauke da rahoto na musamman.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta sha alwashin cin galaba a kan masu ɗauke da makamai a ɓangaren ‘yan awalin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Ministan tsaro na kasar Musa Tashabeti Asomo ya ce, muna cin galaba a kan masu neman raba mana kasar mu gida biyu, kuma ba za mu bayar da wuya ba ni hau ba, sannan kuma muna yabawa jami'an tsaron kasar mu wajen irin namijin kokari da suke yi domin maido da doka da oda a bangaren na ɗan awali. Wani nisa na tambayi Alhaji Ali ɗan adawa ne a bangaren na ɗan awali ga abinda ya ce.
Na ji tambayan ga dangane da abin da yake faruwa a bangaren Kamaru masu amfani da harshen English. A takaice dai wato yanzu dai in ka auna ka gani shi ga dai faɗan din ya kai da tsawon shekaru 7 haka ko 8 ma aka samu wannan abin din kaman da wasa. Wato a takaice dai gwamnati ta raina wannan al'amarin tana tuna cewa ba komai bane za ta iya ta tura ƴan sandanta ko kwance maka sojoji su murkushe waɗannan mutanen masu wuta da zaune tsaye. Hankali shi abin ya dinga cigaba har ya kai da cewa to gwamnati ma sun rasa yadda za su yi su fara ta ina ma za su bi su fara yaƙa waɗannan mutane. Wato mutane suka tashi daga a bamu namu har ya kai da kai a raba ma gaba ɗaya ina mu ƙasar ɗin. Yanzu da abin ya kai ya yi tsawo shekara 7 ko 8 haka da ake ta gwargwamawa a can ɓangare masu amfani da harshen English ɗin ya kai da cewa duk waɗansu manya-manyan muyan jama'iyyar mu wato na SDF su mama daga shi kanshi sai mamu SDF John Frundi shi ma ya bar kasar din domin abamin da yake duma duk ya bar kasar din ya koma ya wunda da zama tulin mutane da dama sun bar bangaren din gaba daya saboda ba a kwana biyu ba a yin wata biyu ba a je an sati mutum an tambayi kudi ba je an rusa da asibiti ba an kona wani asibiti a kunba ake konawa a ko ina ake kona har zuwa tsakanin Kamaru da Najeriya. Gwamnati dai akan ta rasa abin da za ta yi take jawo hankalin mutane akan cewa wannan yakin din ya kare ko ni lokacin yau ya fi shekaru biyu da take ce mun wannan yakin din ya kare saura kai har sun sa kudade ma aka saka wani waye commission ta son waye da yanzu dai yaki ya kare har za a je a gina kuma a bangaren din har yau dai bamu ga an gina bangaren ba har yau kuma yakin bai kare ba har yau ana sati mutane ana tambayan kudi ba ran nan aka sati wata mata senator ce senator ce na FDP aka sati tana ga shin da gwamnatin Kamaru suka zuwa musu kudi kwarai da gaske kafin su bar wannan mata wato abu kuma abin mamaki shi kaga cewa abin ma sai su yi shi kamar awo biyu wato salon daban-daban ne da akwai waɗannan mutane da suke nan delege na yan aikin gwamnati ne da aka sati su sun fi shiru shida haka har yau wato sun fi ba shekara guda har yau dai ba a maganar su ba sai inda suke ba ma a kowane lokaci. Yakin dai kowane lokaci yana yi kamar ya canja salo daga baya kuma sake soma kuma kamar da har yanzu gwamnati suna ce su kan ba yaki suke ba ma wannan wai ba wani ma yaki ba ne ba komai da ake yacen. To dai muna jira muna sauraron su kuma muna ji a kowane lokaci wannan yakin gaskiya ya hana yara tafiya boko ya hana ƴan aikin gwamnati aiki ya hana komai da komai wato kana auna jari riba wato ai kayan gona da Kamaru suke fitarwa daga wannan bangare suke wato ya kai kashi 40% na kayan gonan da yake fita daga Kamaru yake tafiya kasashen waje to kaga arzikin mu din da yawa ya gidigiza wato kai gidan man mu ma mai dafa man ɗiya ciro shi ma duk alin da yake a wannan bangare yake
haka da duka wannan al'amarin da yake faruwa dai a yankin masu amfani da harshen English sarauniyar Ingila yana iya zamtowa matsala ga gwamnatin ƙasa wanda yanzu haka ake kai ruwa rana shi ne sake yi wa Alhaji Abubakar ɗan jam'iyyar LDP sai ne mai ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru kuma mai faɗa a ce ne a ɓangaren hukumar tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce.
Godiya na ma godiya kan wannan tambaya da kai hakikan gwamnati na galaba akan wannan zancen wa'anda suke so a ware ko da yake kasan yakin sunkuru ba a gamawa da shi hakan nan kamar yadda mutane suke sai mutane su ga su dauki makamai tun da kai da su da kowayenda da su bari da ku kuma ba za su bari ba tun da wannan nan fannin din muke da ku kowayenda suka bar wannan sha'anin da ku kuma suka ki bari shi yasa kaga yanzu irin kisa da ake yi na da yanzu ba a yin sa sai dai kaji sun yi kone kone ko kuma sun bi wani kauye sun saci kayan mutane eh hakikan gwamnati da irin nashi kokarin al'umma ma na irin nasu kokarin din don su kansu al'umman din wayannan jihohi guda biyu sun gaji da wannan fitina domin ya rusa tattalin kasar su ya hana su kansu aikin gonakin su ya sa kuma sun tarwatse amma gwamnati tana nan tana neman hanyar da za a so a kawo sauƙin wannan al'amari domin gwamnati na tara ganawa da wayanda suke kasan din da wayanda suke tafiyar da kasan da sarakan gargajiya da kuma wayanda za su kawo gudun ta nasu irin gudun mawandin na neman lafiya a kasan ina tsammani ne nan da lokaci kadan za a samu sauƙin wannan abu kasan kuma irin yakin sun kuro hakan nan ba san da wa ake ba za ka san mugu ba za ka san me abin nan ba alhamdulillah 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 sauki na zuwa kadan da kadan amma ba kamar yadda mutane suke nan take a sauƙin ya
Alhaji Isa shi ma ɗaya ne daga cikin manyan 'yan kasuwa masu shige da fice a wannan bangare na ɗan Aware ga irin hirar da muka yi da shi.
To a gaskiyar magana abin da yake faruwa 'yan amba suna tara mota amma in sun tara mota ba wai kwaci suke ba suna tambayar ku dai ku ba su kuɗi abin da kuka niya kuma ba sa ƙa'ida muku abin da za ku ba su to don haka abin da kuka ci da kuka ba su za su karba su dai a cikin kuɗin su lalla ne ba sa so in ka ba su dala 100 ta karfe ba za su dauka ba za su ke karki abinka amma kayar in ka ba su takarda ko da na dala 100 ne ko jaka biyu wannan za su karba za su ce muku kuma ku huce to abin da yake faruwa tsakaninsu da sojoji akwai tangarda saboda ko da a motar kake za su tambaye kan kai ma'aikacin gwamnati ne kai ma'aikaci ne ba ruwan su da ku dan sun ce su da gwamnati suke to sojoji kuma su ne musu kwantan bauna ne dan gaba da gaba ba za su iya da su ba wannan gaskiyar magana ko kwanan da kaji an kashe yan sanda a Baminda to sun biyo musu tabane sun bude musu wuta ba tare ka san duk mutum da ka ce maka garin sa ne to dole ne yafi ka sanin makwanta ta inda zai biyo maka tunda su mutanen a daji suke za su iya biyo maka ta inda baka zata ba su zo su maka illa dan haka ita kuma kaga gwamnati tana iya nata kokarin kuma abin da yake faruwa gwamnati me yake faruwa ka san magana human rights ne shike ka duwa wannan matsalar amma kuma human rights ba ta aiki a ko ina sai a nan Afirka dan ba tasiri take a Turai ba to dan haka a gaskiyar magana akwai matsaloli a wannan hanya mutuka da take faruwa wanda tunda kaga dai yanzu ni kaina hanyar na bi hanya ta ce kuma kowane lokaci nake bi kuma ranar litinin nan ma na bi hanyar ba ni jiyau ne ba ganau ba to dan haka abin da yake faruwa a wannan hanya a gaskiyar magana akwai matsaloli ba kadan ba yasa al'umma da yawa ma ba sa bin hanyar zagaye suke yi wannan shine takaitaccen jawabi akan hanyar Baminda da kuma ƴan Aware halin da suke ciki kuma bayan haka ƴan Aware na abin da zaka duba sai ka waye gari Najeriya su kansu da suke da ƴan Aware Biafra yau an waye gari abin da ake faruwa da ba fita a kasuwa ranar litinin a Baminda ba a fita kasuwa ranar litinin dukkan sashin ingilishi dan litinin kowa baya fita zama yake a gida to an waye gari su ma gashi yanzu bangaren nyamure su ma sun dauki wannan line to kaga abin nasu wato yana nan kaman tafiyar su ɗaya ne suna da wani haɗin kai da suke yi tunda ana da majiya ma da kwanaki sun yi taro a kasar Enugu tsakanin ƴan Biafra da ƴan Amba ƴan Ambazonia to kaji wannan takaitaccen bayani abin da yake faruwa a ciki akwai haɗin kai tsakanin su da kuma wannan
yau dai wannan cece-kuce yana daukan shekaru biyar ana ta kaiwa rana tsakanin bangaren ƴan Aware da kuma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ban da zaka rikicin ya alaƙume rayukan al'umma da dama da ma na jami'an tsaro da sauran ɓangarorin gabaki ɗaya Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Gasar kakan wannan shekarar 2022 a wannan mako ne kwale-kwale ɗin ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda suke buga da riga yanzu dai wacce ke kan farkon allon ita ce kwale ɗin Edinson wacce ke da maki 47 sai kuma ta biyu ita ce kwale ɗin Cotton Sport ta Benin Garwa ita kuma ta ɗauke da maki 42 haka zalika ta uku ita ce kwale ɗin baminda da maki 33 sai kuma wadda take a tsahon karshe ta 12 a wannan gurbin ita ce club din Nista da maki 18 haka na zuka ta bangaren gurbi kuma ta farko ita ce Aston anda take da maki 51 sai kuma kuma take dauke da mataki na biyu ita ce Canon ta Benia Wunde da maki 42 ta uku kuma ita ce Colombia da maki 37 sai kuma mutallaka ta kasar Faransa anda Nazire Club din PSG ta Benin Paris ya zai ta fara nazarin mai gurbin dan wasan nan dan kasar Brazil Neymar domin samun wanda zai dace da Kylian Mbappe a club din ana kuma ci gaba da hada-hada cinikayya na yan wasa wanda kulokwadin turai din suke ta yi ya ji dai ɗan takadaida na kasar Senegal tsohon ɗan wasan kulokwadin Liverpool Sadio Mane ya kammala komawa sabuwar kulokwadinsa bayan minista can kasar Jamus akan kuɗi ban miliyan 35 a sabuwar kwantarajin da ya sawa hannu har zuwa shekara 2025 sannan kuma bayan minista ɗan wasanta Robert Lewandowski an shawo kansa kan cewar yanzu dai waɗansu manyan kula-kula din Turai din suna buƙatar sa kamar Real Madrid da kuma Barcelona har da Chelsea. Muhammad Awal Garba, Mujar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke tafi batutuwan da suka shafi na ciki da wajen kasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Kolin Amurka ta soke dokar da ta bada 'yancin zubar da ciki a kundin tsarin mulkin kasar. Yanzu jihohi ne za su amince da bada izinin zubar da ciki ko a'a. An dai kwashe shekara 50 ana amfani da dokar a fadin kasar. Dakarun Ukraine za su janye daga birnin Severodonetsk da aka yi wa ƙawanya, a cewar wani shugaban sojojin yanki na Ukraine. Ya kara da cewa ba amfani a ci gaba da rike gabashin birnin da dakarun Rasha ke yawan kai masa hari tsawon watanni. Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta EU ta kada kura'a amincewa da ba Ukraine matsayin neman zama mamba kungiyar ta EU, abinda ya sa kasar ta kara kusantar kungiyar kawancan kasashen yammacin duniya da suka yi ta tura wa Ukraine dan makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen tankarar kutsan Rasha da ta shafa watanni 4 tana yi.
Ha, yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Algresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Sidrak, ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya.